354. To shi ma yayi nashi littafin, sunan shi da ya bashi At-Taqasim wal Anwa. At-Taqasim wal Anwa wannan shine sunan da ya ba wa littafin, amma daga baya ya shahara da Sahih Ibn Hibban, wato littafi na hadisai sahihai wallafar Ibn Hibban. Wannan littafi asalin sa yadda mai shi ya rubuta yanzu kusan ya bacci, sai dai akwai wani malami da ya taba wato rattaba shi, ya sake masa zubi, ya sake masa tsari wajen zuba hadisan ciki, saboda shi yadda Ibn Hibban ya zuba hadisan ciki gaskiya yana da wahala, in ba mutum ya haddace shi ba ya iya gano hadisi yana ina kai tsaye. Yayi shi da irin wani salo da ba a taba yin wani littafi akan irin wannan salo ba, mai wahala, dan sai ka ma san hadisi idan ya zo mai ya kunsa, bayan kasan abin da ya kunsa, kuma in umarni ne, umarni na mustahabbi ne ko na wajabci ne, sannan za ka iya gane a wani babi za ka same shi. To kaga wannan abu ne mai wahala. To shi yasa sai aka samu wani malami sunan shi Ibn Balban, sai ya sake wato tsara littafin, ya sake masa tartibi, ya yi shi akan babi-babi, kamar yadda littattafan da suka gabace shi suke akan babi-babi, maimakon ya yi shi akan abin da ya shafi umarni da hani da wajabci da waye, sai ya mai da shi kan babi-babi. To sai ya sa masa suna al-ihsan bi taqribi Sahih Ibn Hibban. To wannan littafin al-ihsan din shi yana nan gaba daya, yana nan a hannun ɗaliban ilimi, suna bincike a cikinsa, ya kai 12, yana nan ana karanta shi har gobe. To don haka idan aka ɗauko hadisi daga cikin wannan littafi, akan ce Ibn Hibban ya ruwaito shi, kamar yadda yake cikin littafin al-ihsan. An gane ko? To wannan littafi shi ne zai zo martaba ta hudu bayan Sahih Ibn Khuzaima, sai kuma Sahih Ibn Hibban. Ibn Hibban almajiri yake ga Ibn Khuzaima, kamar yadda Muslim yake almajiri ga al-Imam al-Bukhari. Ina fatan an gane. Waɗannan malamai guda biyu, Ibn Khuzaima da Ibn Hibban, Al-Busti din nan da aka faɗa nisba ce zuwa garinsu, sunansa Bust cikin Sijistan ne, Sijistan kuma a cikin Afghanistan, yankin Afghanistan a yanzu. Sauraka Al-Busti din sunan garinsu ne ake jingina shi da shi, kamar ka ce Al-Kanawi. To waɗannan littafai guda biyu, duk da cewa waɗanda suka rubuta su sun yi ƙoƙarin saje sun tattara hadisai ne sahihai, sai dai basu kama martabar sahihai ne ba, basu ma kama martabar Muslim ba, sai dai su biyo bayan shi, saboda su an samu ɗan sassauci a cikin lamarinsu, sun haɗa hadisi sahihi da hadisi hasan, domin su ba sa ware hadisi sahihi ba kuma sa bambance tsakanin sahihi da hasan, duk suna ɗaukar su a matsayin sahihi. Akwai wannan, sannan kuma an samu sakaci wajen ruwayar hadisan wasu waɗanda ba a san ko su waye ba. Akwai waɗanda ake cewa al-majahil, duk mutumin da yake ba a san hakikanin halinsa ba ta fuskar adalci ko ta fuskar kiyaye ilimi, malamin hadisi na kiran shi majhulul hal. Ko da an san akwai mutumin, amma kuma ba wani malami da ya ba da shaida a kansa ta cewa wannan amintacce ne ta fuskar ilimi ko ta fuskar addini, ba a samu wannan shaidar ba, to malamai suna cewa wannan mutum majhul ne, wato majhulul hal ne. A wani yaren kuma suke da shi al-mastur, wato wanda aka rufawa asiri, ba a fallasa shi ba, don watakila da an fallasa ka ji cewa maganar ba mai daɗi ba ce. To irin wannan ma ba sa karɓa hadisinsa haka kai tsaye, sai idan an samu wasu ruwayoyi sun ma hadisinsa shaida, haka kawai ba za a karɓa hadisinsa wanda ba a san kowaye ba. yana karkashin fadar Allah an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum ladimi, kaga da rashin sani kaje ka karba hadisin da ba ingantacce ba kai aiki da shi ka wayi gari kuma kana nadama idan kaji cewa aikin da kada kake tai bisa jahilci kake yin sa ba bisa ilimi ba. To da haka malaman hadisi ba sa karbar ruwayar majhulul hal sai idan ruwayar nan ta samu shaidu, ta samu goyen baya daga wasu ruwayoyi sannan su karba. Al-aslu abinda yake ka'ida a ilimin hadisi shine kamar yanda Abdurrahman yake fara, Abdurrahman ibn Mahdi ko kuma Yazid ibn Harun yake cewa al-asali a ilimin hadisi shine amuna na zato ba a kyautata zato ba, kun san cewa ake in kaga mutum ka kyautata masa zato. To su a gurin a ilimin hadisi a ka'ida shine kamuna na zato, kada ka ga wani yana yawan salloli, yana qiyamul layli, yana yawan azumi siyamu Daud, yana zama a masallaci, yana yawan karatun Qur'ani, yana tafiya kansa a sunkuye, kaza ta cewa ai wannan tunda dai yana da takawa haka da tsoron Allah to ya kamata duk abin da ya faɗa na ilimi kawai a yadda, saboda an ga alamar tsoron Allah tare da shi. Ilimin hadisi ba a yin wannan. So yana cewa khaslatani la yanbaghi fihi ma husnul dhanni alhadith wal qada, abubuwa biyu kyautata zato ba ta dacewa a ciki, da ilimin hadisi da kuma alƙalanci. Yanzu da aka kawo alƙali wanda ake tuhuma da yayi laifi, haka nan kawai alƙali ba zai dubi fuskarsa ba ya ce kai ga alamun tsoron Allah a fuskar bawan Allah nan, haka kawai ku laƙa masa ta kai ta shi ka tafi. Alƙali ba zai wannan ba, alƙali dole sai ya yi bincike ya tabbatar da cewa ya yi sata ko bai yi ba, amma kawai dan ya gan shi da alamun tsoron Allah tare da shi, ko ya ga an bar shi gefe guda yana ta tasbihi ya ce kai wannan mai tasbihi ya za a yi a ce ya yi sata. To haka nan shi ma ilimin hadisi ba a sakin jiki, dole sai an yi bincike. Shi yasa wata rana Imam Malik ya rufta a cikin irin wannan. Akwai wani da ake kira Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq, mutumin Basra ne, ya zo Madina. To da ya zo ya bakunci masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya lizimce shi wajen yawan sallah da tasbihi kullu, yana sahun gaba, yana nafilfilu, yana karatun Qur'ani. Imam Malik ya ga alamun tsoron Allah tare da shi, sai ya je gaban shi ya saurari wasu hadisai a gurinsa. Daga baya sai ya gane ashe duk abin da yake sauraro ba daidai yake gaya masa ba. Shi ne ake cewa a Malik, yadda aka san ka da tsantseni da bin abu keke da keke, aka yi haka ka abin nan. Sai ya ce zarrani bigo ka'ihi wa kasratu julusi fil masjid, yadda na ga yana yawan koke-koke na tsoron Allah da zamansa a masallaci, shi ya ruɗe ni. Ashe kaga su malaman hadisi ba sa yadda da irin wannan. To abinda aka samu na sakaci daga wajen Ibn Khuzaima da Ibn Hibban shine irin waɗannan suna karɓar hadisansu, domin shi Ibn Hibban ma abinda yake cewa duk mutumin da ba a san an soke shi ba to kawai adali ne mu a gurinmu. Duk inda ba mu san wani malami ya taɓa sukansa ba, to ko ba mu samu yabo ba a kansa, to mu a gurinmu adali ne, tunda ai al-adlu diddul jarhi, a adalci shine kishiyar suka. To tunda ba a soke shi ba adali ne, to wannan logic din ya yi amfani da shi shi. To sai ya zamana ya yi sakaci wajen karɓar hadisan waɗanda aka sifanta su da cewa majahil ne, wanda al-aslu tare da ɗan adam, abinda yake asali tare da ɗan adam shine az-zulmu wal-jahlu, haka Allah ya nuna asali tare da ɗan adam shine az-zulmu wal-jahlu. Ubangiji yana cewa inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Ubangiji ya sifanta mutum da cewa zaluman ne jahulan, gurgudan abinda zai samu na takawa da imani da tsoron Allah, gurgudan yadda zai nisanci zalunci, haka nan gurgudan abinda zai samu na sanin Allah da sanin shari'ar sa da hukunce-hukuncensa, gurgudan yadda zai nisanci jahilci. Saboda haka da a ce za a bar mutane haka kawai babu shari'a, babu doka, babu wanda za su sanar da su Allah, to sai kaga cewa kusan kowa ma sai yayi zalunci. shi yasa ibn al-mutanabbi yake cewa az-zulmu min shiyamin nufusi fa in tajid za'ifatin fali'illati la yuzlimi, to zalunci dabi'a ce ta mutta rayuka ta mutane, in kaga mai kame hannunsa ba zalunci to akwai dalili, ko dai tsoron Allah ko kuma tsoron gwamnati, amma dai haka kawai ba tsoron Allah ba tsoron gwamnati ba to ko bai zalunci kowa ba, ya zalunci na ƙasa da shi ko ƴaƴansa ko matarsa ko wani abu dai da daban. To da haka kaga ashe al-aslu kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa a cikin fatawansa cewa al-aslu fil insan az-zulmu wal jahlu saboda wannan ayar. To duk wannan shi Ibn Hibban ya kawo da kai daga kansu, haka nan malamin sa Ibn Khuzaima ya kawo da kai. To wannan tasa littafansu martabarsu ta yiwo ƙasa, bata kai martabar littafin Muslim ba, duk da cewa shi Ibn Hibban ya fi Ibn Khuzaima sassauci, wato ya fi sassauci sama da malaminsa. Malaminsa wani lokaci yakan dan taka birki a kan wasu hadisan, amma shi ya buɗe ƙofar da faɗi sosai. To amma ala ayi halin tunda har sun yi yunƙurin su tara sahihi ne kawai, shi yasa sai suka shigo wannan layin, an gane ko? Shi yasa suka shigo layin littattafan da aka ware saboda hadisai sahihai. Har yanzu din zaka samu hadisai sahihai din su suka fi yawa tiri, ana samun waɗanda malamai suka ja da su akan basu inganta ba, saboda sun gina su akan waccan ka'idar wacce aka gina ta akan sassauci. Akwai irin waɗannan malamai suna yin bayani, amma dai mafi tari ko galibi daga cikin hadisan nasu sun samu kai ga gaci, wato sun tabbata, an gane ko? Sannan yace summal hakima, sannan na biyar shine hakim, shine littafin al-mustadrak ala sahihaini na Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi, littafin Abu Abdullah al-Hakim Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn al-Bayy an-Naisaburi, shi ma mutumin Naisabur ne, Naisabur kamar da muka faɗa shine garin su Imam Muslim din. To shi ma littafin sa kamar yadda muka yi bayani a wani majalisi da ya gabata cewa zindiƙai a zamaninsa sun rika yayata maganar cewa ai hadisan da suka inganta su ne kawai wanda suke cikin Bukhari da Muslim, in banda su to duk wani hadisi ma bai inganta ba. To wannan ta sa shi Abu Abdullah an-Naisaburi al-Hakim an-Naisaburi ya gabara ya ƙaryata wannan magana ta hanyar ya rubuta littafin al-Mustadrak, ya kawo hadisan da suka inganta kuma Bukhari da Muslim ba su rawaito su ba, saboda haka shi ma sai ya shiga cikin jerin wato gwanan littattafai da aka rubuta na hadisai sahihai kadai. Amma UEC yake ce maka wa kan bihi tasahulun hatta warad fihi manakirun wa mawdu'un yurad wa kan bihi tasahulun, wato yana da sassauci da gafala sosai da yawan gaske, shi hakim kenan. Hatta warada fihi manakiru wa mawdu'un yurad, har aka samu hadisai masu rauni kwarai da gaske, su ne manakir. Hadisi munkar shine hadisi mai rauni kwarai da gaske, mawdu'un da kuma wanda yake hadisi bara gurbi na ƙarya, yurad wanda ake watsi da shi, wato saboda sakacin al-Hakim da gafala da aka same shi da ita, har ma ya rubuta hadisan da suke masu rauni ne kwarai da gaske, da ba waɗanda ba su inganta ba na ƙarya ne a cikin littafinsa. Duk da cewa yunkurin da ya yi a cikin littafin shi ne ya tattara hadisai sahihai kadai, amma an samu sakaci mai yawa. Wasu malamai suka ce abinda ya sa aka samu sakaci, har wasu hadisai ba ingantattu ba suka samu hanyar shiga cikin littafin sa, saboda su ya rubuta musu wannan littafin, wato kofi na farko na littafin, domin ya sake bin shi, ya sake tace shi, ya rairaye, ya gyara, sai Allah ya karɓi ransa kafin yayin wannan aiki. Shi yasa Ibn Hajar yake cewa da na duba kusan juz'i, karshen juz'i na biyu, wato mujalladi hudu ne, yace a ƙarshen na biyu na ga kamar gurin da aka rubuta cewa nan imla'in hakim ya dakata, wato kamar bayan ya rubuta littafin ya rika zama yana yi wa almajiransa kuma imla'i suna rubutawa, to wajen imla'in yana dan tacewa. Shi yasa sai ya kasance a farko-farkon littafin an samu karancin wannan sakaci din, to aka ce inda wannan gurin da yake da sakaci, wato yake da karancin sakaci, shine iya gurin da ya sake yin bita. Kun san idan mutum zai rubuta littafi a karan farko kawai komai ya samu kawai tattarawa yake, kamar da suke cewa qannish thumma fattish, ka tara sanan daga baya ka zo kana bi kana rerewa kadan ka ga wannan bai dace ba, ka cire wannan bai dace ba har ka samu littafin ya daidaita ya tsaya da kafafuwansa. To yayi wannan takmishi din bai taftishin ba, to kuma sai Allah ya karbi ransa. To shi yasa sai ka ga a wasu littafansa ya kawo wasu mutane ya ce da su wato hadisansu ba masu kyau ba ne, amma kuma ya fitar da hadisan nasu a cikin mustadrak. Kaga akwai baki biyu a nan, akwai a cikin littafinsa al-madkhal ila al-iklil ko al-madkhal ila sahih, ya kawo sunan mutane da ya ce waɗannan ba mutanen da ake karɓar hadisansu ba ne, ya ce saboda ya yi bincike ya gano suna da rauni ƙwarai da gaske, wasunsu ma maƙaryata ne, ce kuma ba wai ya yi dogaro ba ne da maganar wani, a bincike ne ya yi shi da kansa ya gane haka. Daga ciki akwai Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam al-Madani, sai gashi kuma a cikin mustadrak ya kawo hadisin tawassulin Adam da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne mashhuri da zaka ji ana yawan fadarsa musamman a gurin wato yan bid'a da suke kokarin tabbatar da harkar tawassuli. Sai lokacin da annabi Adam ya ci itaciyar aljanna, bayan Allah ta'ala ya zarge shi da cewa me yasa ya ci, da ya fito sai ya yi tawassuli da sunan annabi, Allah ya yafe masa cewa dan mai wannan suna Muhammadu ka yafe mu. Allah ya ce aya kai ka san shi alhalin ban halicce shi ba. Sai ya ce to ai na ga ka gwama sunanka da nashi a jikin kafafun al'arshi, wanda duk mutumin da kai haka da sunansa babu shakka yana da matsayi a gurinka. Sai wai Allah sai ya ce da shi eh haka ne, ba dan shi ba zan halicce ka ba. To wannan hadisi al-Hakim ya kawo shi a cikin mustadrak, sai ya ce hadisun ne haza hadisun sahihul isnad, hadisi ne isnadinsa sahihi. Sai ya ce wa huwa awwalu hadisin kharrajtuhu li Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam fi kitabi haza, shine hadisin farko na Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam da na fitar da shi a wannan littafin nawa. Ya manta ya ce wannan mutum ne da yake ruwaito hadisai na ƙarya daga babansa Zaid ibn Aslam, yake cewa kuma shi ne abin tuhuma ba babansa ba, babansa abintaccen malami ne Zaid ibn Aslam. To dan yana ruwayar hadisai daga babansa. Hakim ya ce rawa an abihi ko yarwi an abihi ahaditha mawdu'a walhamlu fiha alai, yana ruwaito hadisai bara gurbi daga babansa kuma shi ne ake tuhuma shi dan. Kuma anan ya ce mana isnadin hadisinsa sahihi, kaga ba zai yi taba yiwa ba, shi da kansa ya faɗi laifin Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam. Ko wannan magana ita ce maganar da malamai suka yi don sun raunana shi, a mafi karancin maganar da aka faɗa a kansa shine mai rauni ne, hadisinsa mai rauni ne, ko da ba a kai shi ga tuhumarsa da ƙarya ba, duk da akwai wanda sun tuhume shi da ƙarya ɗin kamar shi Hakim ɗin. To amma ka kawo hadisin rawi wanda yake da'ifi kuma ka ce hadisi ne sahihi, kaga anan akwai tasahuli, akwai gafala. To irin waɗannan hadisai sun yi ta bayyana a cikin littafin Hakim, wanda hatta sa Al-Hafiz Abu Abdullah Az-Zahabi ya fito ya yi masa wato cin dunduniya a wasu hadisai da yawa, ya yadda da wasu kuma ya yi bayanin ba su inganta ba. Shine ta'kibin ikhtisarin al-mustadrak da Zahabi yayi. to ala ayi halin akwai hadisai sahihai a ciki, akwai kuma waɗanda ba sahihai ba da dama daga cikin shi wannan littafi. To shine dan shi Suyuti yake tuna maka wannan cewa kam bihi tasahulun hatta warat fihi manakiru wa mawdu'un yurat, dan kada ka jiya ce ka nemi hadisai sahihai a cikin littafin ka dauka kuma duk wani hadisi a cikin littafin sa sahihi ne, a'a ka sani akwai an samu sakaci daga fala mai yawa a cikin littafin, amma duk da haka akwai hadisai waɗanda suke sahihai ne, akwai kuma hadisai na ƙarya wanda za su kai wajen ɗari ma a ciki, wanda zuwa mawdu'ai ne. To shine nan idan shine dai yake kawo hukuncin da Ibn Salah yayi, wani malamin hadisi wanda shine asalin ma wanda suke waƙe littafin sa. To idan hakim ya ruwaito hadisi shi kadai, wani bai ruwaito wannan hadisi ba, za mu ce hadisin sahihi ne ko ba sahihi ba ne. To shine dan sai ya kawo hukuncin da Ibn Salah ya bayar, sai ya ce wa Ibn Salah qala ma tafarrada fa hasanun illa li da'fin farduda jariyan alamtina an yusahhaha fi asrina kama ilayhi janaha. Ibn Salah yake cewa ma tafarrada, Ibn Salah Abu Amr Usman Ibn Salah Ash-Shahrzuri yake cewa ma tafarrada, abinda al-Hakim shi kadai ne ya ruwaito, wani bai ruwaito hadisi irin wannan ba. Sai yake fa hasanu, to wannan hadisi ka bar shi a matsayin hasan illa li da'fin, sai in an gano mai rauni ne farduda to ka jefar da shi. Farduda wannan alif din ba ta itlaq ba ce, alif ce badal ce min nunin mukhaffafa ay fardudan, saboda waka aka yi ibdalin nunin mukhaffafa din da alif. Illa li da'fin farduda ay fardudan, maza kai watsi da shi in ka gano yana da rauni. Me yasa Ibn Salah bai ce a ce sahihi bane? Ya kamata yace in dai ba mai rauni bane to sahihi ne, sai ya bar shi a matakin hasan. To shine Sayyidi sai ga mana dalilin da yasa Ibn Salah yayi wannan hukunci. Jariyan alamtina an yusahhaha fi asrina kama ilayhi janaha, ya gudanar da wannan hukunci ne akan ra'ayinsa na ba za a inganta hadisi ba a wannan zamanin namu. Kama ilaihi janaha, kamar yadda ya karkata zuwa ga wannan ra'ayi. Wato Ibn Salah da akwai wani ra'ayi da ake jingina masa, ya ce babu wani wanda ya isa ya inganta hadisi, sai dai ya dogara da maganganun waɗanda suka gabata. In sun inganta shi kenan, in ba su inganta ba to ya za a yi? Shi in ba su inganta ba shi kenan hasan ne. To ban san ya za a yi ijtihadi hadisi ya zama hasan ba tare da an yi bincike ba, kuma shi ma hadisi ya zama hasan ai hukunci ne. Ya za a yi ka ba da hukunci har kawai da ka? In wani ya zo ce to shi kuma sahihi yake so a ce, ya za ka yi da shi? Kai da ka ce hasan, me ya hujjar ka? Baka faɗa ba, don haka ba za ka neme shi ba in ya ce sahihi ba ne ba da hujja. In wani ya ce a'a ni ina ga kawai a watsar da hadisin, in dai ba a samu hukuncin wani malami akan hadisin ba to a jefar da shi, ba yadda za ka yi da shi, saboda kai ma baka kawo hujja akan ra'ayinka ba. Duk da cewa wasu malamai suna cewa shi kansa wannan ra'ayi da ake jingina wa Ibn Salah ba a fahimce shi ba, ba wai haka yake nufi ba yadda ake faɗa na cewa ya ce ka a inganta hadisi. Abinda Ibn Salah yake nunawa, maganarsa take nunawa shi ne ba a dogaro da isnadi a zamaninsa. Shi ya rayu a cikin ƙarni na bakwai, a zamaninsa a ce za a bi mazajen isnadi daga kan mai littafi na zamaninsa, don ya yi misali da al-ajza wal-mashekhat, waɗanda yawanci malamai suka rubuta su domin su faɗi isnadinsu zuwa ga malamansu har su kawo wasu hadisai. Ya ce to saboda yawancin mazajen da suke a zamaninmu zuwa wancan zamani duk mutane ne, yawancinsu ma ba a san ko su waye ba, to ta yaya za ka ka dogara da waɗannan mazajen wajen ka inganta hadisi ko ba za ka inganta ba? To ashe kaga yana magana ne akan isnadin da ya zo na zamaninsa, kamar yanzu a ce ga wani nan yana jan hadisi da isnadi, ina ruwanmu da isnadinsa, in dai ba isnadin mai littafi na asali ba. Wato kamar misali a ce zan yi muku ruwayar Bukhari, amma tun daga kan malamina zan yi ta karanto muku, malamina ya ce shi kuma wane ya ce har in je kan Bukhari, sannan daga nan in dora. Kun ga waɗannan malaman da zan zana har zuwa kan Bukhari, ba ku da buƙatar su, saboda littafin Bukhari din yana nan a hannun kowa. Ga isnadin Bukhari din, saboda haka me amfanin nawa isnadin? Ba shi da wani amfani. Da a ce babu littafin Bukhari din ne sai a nemi isnadina, amma tunda da littafin Bukhari isnadina bai da amfani. To wannan shine abin da Ibn Salah yake nufi, ba wai yana nufin ka a inganta hadisi ba. To amma da yawa wasu daga wasu sun masa wannan fahimta, amma kuma suka yi masa ca, dan duk malaman da suka karanta suka fahimci maganar sa ba wanda ya goyi bayan sa. Haka aka ce ai shi ma kansa ya yi ijtihadi, ya ce wasu hadisi hasan ne, kamar hadisin kullu amrin zibalillahi da fi bihamdillahi fa huwa aqta ko fa huwa abtar, ya ce hasan ne. Suka ce to ina ya samu wannan? Ya yi ijtihadi shi ma, ya karya ka'idar sa. Sannan akwai wasu malamai a zamanin sa da bayan zamanin sa, irin su Al-Munziri, wanda su ma sun saha hadisai, sun ba a hadisai, saboda haka maganar tashi ba wanda ya waiwaye ta, ba wanda ya aiki da ita. To shi ne nan Suyuti yake cewa dalilin da ya sa Ibn Salah ya ce duk hadisan da Al-Hakim Abu Abdullah ya ruwaito ya kadaita da ruwayarsa, to wannan za a ce da shi hasan, sai dai in an samu wani rauni a kansa to sai a jefar. Ya ce ya gina shi ne akan wannan ra'ayi. Sai ya ce wa ghayruhu jawwazahu wa huwa al-abar, amma wani Ibn Salah ya halatta a inganta hadisi ko a raunana shi, in ya cancanci ingantawar ko raunanawar. Wani Ibn Salah ya yi haka, kamar Imam Nawawi, kamar waɗanda suka biyo wato zamaninsa, ko wanda ma suka rigace shi, kamar irin su Abul Hasan Ibn al-Qattan mai bayan al-wahm wal-iham, wanda ya rigayi Ibn Salah, kamar irin su Al-Hafiz Ziyauddin al-Maqdisi mai littafin al-Mukhtara, wanda shi ma ya rigayi Ibn Salah, kamar irin su Al-Hafiz Sharafuddin al-Dimyati wanda zamani ɗaya suka yi da Ibn Salah, da kuma Taqiyuddin al-Sibki wanda suka zo bayan Ibn Salah, su Ibn Taymiyyah, su Zahabi da sauransu. Saboda haka maganar tashi dai bata samu karbuwa ba. Yace wa ghayruhu jawwazahu wa huwa al-abar, wani Ibn Salah ya halatta a inganta hadisi in ya cancanci a inganta shi. Wa huwa al-abar, wannan magana ita ce tafi kyau. Wannan magana ta biyu, in ji Suyuti, ita ce mai kyau. Fahkum huna bima lahu addan nazar, don haka anan ka yi hukunci da abinda bincike ya kai gare shi. Wato ka yi hukunci da abinda ka gano ta hanyar bincike, ta hanyar ilimi. Wato idan ka ga hadisi a cikin Mustadrak na Hakim, to ka yi bincike, don abinda bincikenka ya baka shi kenan ka yi hukunci da shi. In hadisin ingantacce ne ka inganta shi, in hadisi ne hasan ka ce hasan ne, in hadisi ne da'ifi ka ce da'ifi ne, in hadisi ne na ƙarya bara gurbi ka ce na ƙarya ne bara gurbi. Wannan shi ne abin da yake daidai da malamai suka tafi a kansa. To sai ya dawo kan magana a kan Busti, shi ne Abu Hatim Ibn Hibban al-Busti, wanda muka ce ya yi sassauci, ya yi sakaci shi ma a wajen sharaɗinsa. A sharaɗin da yake karɓar hadisi akwai sassauci, akwai sakaci, don ya riƙa karɓar hadisan mutanen da suke majahil, wato wanda ba a yi hukunci akan adalcinsu ba, ko akan iliminsu ba. To shi ne sai Suyuti yake ba shi kariya, wato yake kare shi daga wannan zargi da aka yi masa. Sai ya ce ma sahala al-Busti fi kitabihi bal shartuhu khaffa wa qad waffa bihi, wato al-Busti bai yi sakaci ba a littafinsa, bai yi sassauci ba a littafinsa, bal abinda dai ya faru shartuhu khaffa, ya sanya sharadi ne mai wato sako-sako wanda ba shi da nauyi sosai. Wa qad waffa bihi, kuma ya cika da ya cika sharadinsa. Wannan uzuri ne ya bashi, ko mu ce wannan uzurin da ya bashi zai samu karbuwa? Abin da yake cewa Ibn Hibban a daina cewa yayi sakaci, ba sakaci yayi ba. Sharaɗinsa ne ya zama ba shi da nauyi, ba mai ƙarfi sosai ba, sako-sako, amma kuma ya cika sharaɗinsa. Ya ruwaito hadisan waɗannan mutanen, tunda ya ce zai karɓi hadisansu, kuma ya karɓi hadisansu, me ya yi a ciki na sakaci. To maganar ba ana yin ta bane akan ya cika sharaɗi ko bai cika sharaɗi ba, kuma magana muke yi akan ya cika sharaɗinsa ko bai cika ba. Maganar da ake yi cewa sharaɗinsa ya yi sassauci a ciki, ya yi sakaci, a sharaɗin muke magana, ba a cika sharaɗin ba. Kaga shi uzurin da ya kawo masa uzuri ne wajen cika sharaɗi, ba wajen sharaɗin ba. Ya yarda cewa sharaɗinsa khaffa, to wannan khaffa ɗin ita ce muke magana akan ta, dan me aka same ta, an gane ko? Saboda wannan ba uzuri bane, kara ma wato an giza mai kan turwayi. Sannan sai ya ce wa sakhraju ala sahihain bi an yarwi ahadith kitabin haythu an la min tariqi man ilayhi amada mujtami'an fi shaykhihi fasa'ida. Anan sai zo magana akan hanya ta uku wacce zaka iya samun hadisi sahihai, bayan ya kawo hanya ta farko idan wani malami masanin ilimin hadisi yace hadisi kaza sahihi ne, hanya ta farko. Hanya ta biyu ka duba wani littafi da aka ware, aka sannafa shi, aka rubuta shi dan tattara hadisi sahihai kawai, kamar Ibn Khuzaimah da Sahih Ibn Hibban da Mustadrak al-Hakim. Hanya ta uku sune al-mustakhrajat, akwai wani nau'i na rubutu da malamai na littafai da malamai suka yi a wancan lokaci, ana kiransu al-mustakhrajat, sunansu kenan shi al-mustakhraj. Hadisi littafin da ake kira al-mustakhraj shine wani malami ya zo ya samu wani littafi da aka rubuta da isnadi cikakke har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya dauki wannan littafi sai ya yi ruwayar hadisan da suke cikin wannan littafi da isnadin sa shi na kansa, amma ba zai hade isnadin sa, ba zai hadu daga akan shi mai littafin ba, a sai dai akan malamin mai littafin ko kuma malamin malaminsa. Wato isnadinsa ya ketare mai littafin, ya hadu da malamin mai littafin ko malamin malamin mai littafin. Wannan wani salo ne na rubutu da suka yi amfani da shi, kuma wanda yake nuna cewa wannan malami yana da ruwaya, don haka in ya tashi hadisan sa yau al-Bukhari zai iya ruwaito maka su ba ta hanyar Bukhari ba. Yana da wani malami wanda yake sa'an Bukhari, shi kuma ya ji daga malamin Bukhari, saboda haka sai ya ruwaito hadisin ta hanyar wannan malamin, shi kuma ta hanyar malamin Bukhari, an gane ko? Wannan shi suke kira istikhraj. Saboda haka an yi wa littafin sahihani al-istikhraj, an yi wa littafin sahih al-Bukhari mustakhraj, an yi wa littafin sahih Muslim mustakhraj. Akwai littafin mustakhraj na Abi Nu'aym ala sahihaini, akwai mustakhraj na al-Barqani ala sahihaini, akwai mustakhraj na Ismaili ala sahih al-Bukhari, akwai mustakhraj na Abi Awana ala sahih Muslim. Wato duk waɗannan malamai sun zo sun dauki littafan sahih al-Bukhari suka ruwaito hadisan cikin Bukhari kakaf, amma ba ta kan Bukhari ba, ta kan malamin Bukhari. Don haka ba za su wuce malamin Bukhari ba, kuma sai idan ba su samu hanyar da za ta hada su da malamin Bukhari ba, to sai su kara sama, su ruwaice shi ta hanyar malamin malamin Bukhari. Akwai wasu lokuta kadan da suka rasa isnadin da zai hada su da malamin Bukhari, dole a bi ta kan Bukhari din. A rasa isnadin da zai hada su da malamin Bukhari, sai dai ya hada su da malamin da shi Bukharin kansa. To a irin wannan hali, a irin wannan yanayi, dole sai su fitar da hadisin ta kan Bukhari din, ko shi ta kan Muslim idan littafin Muslim ne aka yi wa istikhrajin. Akwai littafin suna nan, mustakhraj Abi Awana yana nan, sunan shi kenan mustakhraj na Abi Awana. Akwai mustakhraj na Abi Nu'aym, shi ma yana nan ala sahih, ala sahihaini, ala sahih al-Bukhari. Wannan littafin suna nan su ma. To shi ne na yake so ya gaya maka cewa su ma waɗannan littafan za a iya samun hadisai sahihai a cikinsu, domin idan suka ruwaito hadisi ta hanyar malamin Bukhari, to ana iya samun ƙarin wani lafazi ko wata jumla wacce babu ita a cikin Bukhari. Idan isnadin ya inganta har zuwa kan manzo sallallahu alaihi wasallam, har kuwa zuwa kan sahabi, to shikenan wannan ƙarin ma da aka samu ya inganta. Kaga an samu wani hadisi ko wata jumla ta hadisi ƙari akan abin da yake cikin Bukhari ko Muslim. Wannan shine abin da yasa ya kawo wannan nau'i na littafi. Yace wastakhraju ala sahihain, sun yi istikraji, wato sun fitar da hadisan sahihain littattafai ingantattu guda biyu, bi an yarwi ahadisa kitabin haythu an, shi istikraji shine ya ruwaito hadisan wani littafi, haythu an dinnan an nace bitashdid, wato haythu zahara almadhkuru min alahadith, ta inda hadisan suka bayyana, la min tariqi man ilayhi amada, ba ta hanyar wanda ya nufa ba, wato ba ta hanyar Bukhari ba, ba ta hanyar Muslim ba, mujtami'an fi shaykhihi fasa'ida, zai hadu ne akan shaykhin Bukhari ko kuma sama da shaykhin Bukhari, wato shaykhin Bukhari ko shaykhin Bukhari. Wannan shine suke cewa istikhraji, tarifin mustakhraje maka, malami ya dau littafin mai littafi mai isnadi ya ruwaito hadisan cikin wannan littafi, ba zai bi ta kan mai littafin ba, sai dai ya bi ta kan malaminsa ko malamin malaminsa. Wannan shi suke kira al-mustakhrajat. An gane ko? To shine yake farubbama tafawatat ma'nan wa fi lafzin kaseeran, dan naji kamar mai karatar shi kaseerin لفظ كثيرا اي اختلافا كثيرا فاجتنب ان تضهي فربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا فاجتنب ان تضهي يتي اوصلوا كتا لتتفهم مستخرجات سكن ساموس شام بامبان ميوا sukan samu shan bamban mai yawa ta fuskar ma'ana ko ta fuskar lafazi da littafin asali wanda aka yi wa istikrajin. Wato in ka dau littafin Abu Awana wanda ya yi istikrajin hadisin Muslim, wani lokaci in ka dau littafin hadisin da ya ruwaito na Sahih Muslim, na Sahih Muslim, ka duba shi a cikin Sahih Muslim, za ka iya samun bambanci wajen lafazi ko wajen ma'ana. Yace wannan an samu da yawa tunda sun canza, yanzu ba ta kan Bukhari suka bi ba, ta kan malamin Bukhari ne, ta kan wani malami sai kuma malamin Bukhari, to a iya samun canjin lafazi, a iya samun canjin ma'ana, kuma wannan ta samu da yawa. To gargadin da yayi shine fajtanib an tudhi, kada ka je ka bude littafin Abu Awana ko ka bude littafin mustakhraj na Hakim, abinda mustakhraj na al-Isma'ili ko na Abi Nu'aym ko na al-Barqani, Abu Bakr al-Barqani, ka dauko hadisi a ciki ganin cewa asalin hadisan da suke cikin waɗannan littafai a cikin sahihaini suke, ka ce to wannan hadisin Bukhari ya ruwaito shi da wannan lafazin, yace ka guji haka tunda ana samun sabani. Kana iya zuwa ka dauko littafin hadisi a cikin Sahih Abi Awana ka ce Muslim ya ruwaito shi, in aka je aka duba Muslim sai aga akwai sabani wajen lafazinsa ko wajen ma'anarsa, to kaga anan kayi abin da yake kuskure a ilmanci. Shi yasa sai yace akwai akan samu sassabawa wajen lafazi da wajen ma'ana, kaseeran ay ikhtilafan kaseeran, tsakanin as-sahihaini da al-mustakhrajat. Da haka fajtanib an tudhi, ka guji ka jingina hadisin da zaka dauko a cikin su zuwa ga wancan na asali, kace tunda dai waɗancan su ne kawai bari in ce ma Bukhari ne ya ruwaito, tunda daman dai ailata hadisan cikin Bukhari ne, ce ka guji wannan don ana samun sassabawa. An gane ko? Fajtanibi an tudhi ilayhima, ka guji ka jingina musu wannan hadisin zuwa gare su. Wa man aza arada bizalika al-asla wa ma ajada, wanda duk ya jingina hadisin da ya dauko a cikin mustadrak na Hakim ko ya dabin afwani a cikin mustakhraj na Abu Abdullah na Abu Bakr al-Barqani ko al-mustakhraj na Abi Awana, ya jingina wa Bukhari ko jingina wa Muslim, yana nufin asalin hadisin yana ciki, fama ajada, wannan bai kyauta ba. Wato wani zai iya yin haka, sai ya dauko hadisin a cikin mustakhraj na Abu Awana, kuma an ce masa asalin hadisan nan suna cikin Muslim, sai ce tunda asalin suna cikin Muslim bari kawai in ce Muslim ya rawaito. To shine yace in kai haka baka kyauta ba, wanda ya haka bai kyauta ba. Wannan yana nuna maka irin tsantseni da malaman hadisi suke da shi. Ko da za a samu sabanin lafazi, a lafazi ko da ma'ana za ta zama daidai, inda aka samu sabanin lafazi to kada a kuskura, a kuskura a jingina wa mai littafin asali din wannan lafazin tunda ba shi ya kawo shi ba, sai ka ce Abu Awana ya fitar da shi a cikin mustakhraj nashi, wannan shine abin da za ka yi. Amma kada ka ce tunda dai akwai Muslim kuma shine asalin hadisan bara kawai in ce Muslim ya rawaito. Shi yasa ya ce wa man aza arada bizalikal asla, wanda duk ya jingina musu hadisin yana nufin asalin hadisin yana cikinsu, fa ba ajada, wannan bai kyauta ba. An gane ko? Baihaqi a cikin littafin As-Sunan yakan kawo hadisi na Sahihul Bukhari, amma da riwayar kansa, da riwayar sa shi karshe yace rawahul Bukhari a karshe. Wani lokaci kakan iya komawa ka samu bambanci, ko ya kawo riwaya ta Abu Dawud, ta Abu Dawud a karshe yace rawahu Abu Dawud, ka koma ka samu bambanci, saboda watakila nuskar da suke da ita ba ita ce nuskar da ya amfani da ita ba, watakila riwayar da kai da kake da ita ba ruwayar da shi yake amfani da ita ba. Yanzu yawanci al-Imam al-Baihaqi a littafin sa yana amfani da ruwayar Ibn Dasa, sunan Abi Dawud, ruwayar Ibn Dasa, ruwayar da muke karanta ita ce ruwayar Lu'lu'i. Don haka zaka iya ganin hadisi a cikin Sunan al-Kubra na Baihaqi yace rawahu Abu Dawud, ka duba Abu Dawud ka ga ba haka yake ba, koma ba hadisin duka. To inda zaka fada ku sai ka gane cewa ai shi da ya tashi ruwayar wannan hadisin ba ta hanyar Lu'lu'i ya ruwaito shi ba, ta hanyar Ibn Dasa ya rawaito shi. Don haka ruwaya ku da shi da tashi tasha bamban, don haka za a iya samun ƙari a cikin hadisansa kai da babu anaka. To sai kuma ya ci gaba da kawo amfanin su littattafan mustakhrajat. Al-mustakhrajat dinnan suna da wani amfani, wasu amfanunnuka daban-daban, shine ya zazzano su kamar haka: wahkum bi sihhatin lima yazidu fa huwa ma'al ulwi za yufidu وكثرة الطرق وتبين الذي أبهم أو أهمل أو سمع ذي تدليس نو مختلط وكل ما إن كجوان نكارن كو تك 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 وان نهديس توكتي صحيحيني وان ما جرى دولا أيمة شرعي ذاك أيمة هو كنشي إذا إنجنشي إذا سلسلة سنة دنتا إنجنتا دولين إذا سلسلة سنة دنتا إنجنتا با تويافادي. An gane ku? Saboda masu mustakhrajat, masu littafin mustakhrajat ba su shardanta inganci ba, ba kamar masu asalin littafin ba. Mai asalin Sahih Bukhari ko Muslim sun shardanta inganci, amma shi mai istikhraji baya shardanta inganci. Saboda haka kaga ashe ba dukkan hadisi da zai zo da ƙari a cikinsa ba za ka yi masa hukunci da inganci, sai idan ya cika sharadin hadisi sahihi wanda muka gabatar a baya. An gane ku? Fa huwa ma'al uluwi za yufidu, duk da yana bada fa'idar uluwi, wato duk da cewa za a amfana da uluwil isnadi. Uluwil isnadi shine ka ruwaito hadisi da mazaje kadan, ba masu yawa ba. Dukkan hadisin da za ka ruwaito shi da mazaje kadan, to wannan isnadi ne ali. Kamar a cikin Sahih Bukhari akwai sulasiyat, hadisan da tsakanin Bukhari da manzo Allah ba su mutum uku ba, kaga wannan shine a'la mafi sahih. Akwai ruba'iyat, wanda mutum hudu ne tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To kaga shi ma wannan isnadi ne ali, in ka kwatanta shi da isnadin da sai an bi ta kan mutum shida ko bakwai, kaga wannan yayi kasa da yawa. Yanzu hadisin da Bukhari zai ruwaito shi daga Abdullahi ibn Yusuf al-Tinnisi, daya daga Malik, biyu Abi Zinad an al-A'raj an Abi Huraira, mutum biyar zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan isnadi ne ali, yana da abin, yana da tsawo in ka kwatanta shi da isnadin da zaka ga mutun shida. To wannan masu littafan mustakharajat suna tsallake mai littafi, ba sa biyowa ta kansa dan isnadin su ya zama yana da uluwi. Wato da a ce misali Bukhari Abu Nu'aym ya rasu shekarar hijira 430, Bukhari kuma ya rasu shekarar hijira 256, Muslim 261. To da a ce Abu Nu'aym in ya zo zai yi istikharajin hadisi, zai bi ta kan Bukhari ne, to wannan zai sa kusan sai ya samu wajen mutum hudu kafin ya kai kan Bukhari, daga kuma Bukhari a saba a yi sama, kaga sai kaga isnadinsa ya je wajen mutum goma, kaga ya yi kasa. To maimakon ya bi ta kan Bukhari ya ruwaci hadisin Abdulrazzaq As-Sana'ani, to sai ya kauce masa, sai ya biyo ta kan Tabarani. In ya bi ta kan Tabarani malaminsa ne, Tabarani yayi tsawon raini, saboda haka har irin su Abu Nu'aym suka riske shi. In ya bi ta kan Tabarani kuma yana da ruwaya daga Ad-Dabari, Ishaq ibn Yusuf Ad-Dabari, shi kuma Dabari yana da ruwaya daga Abdulrazzaq. Kaga mutum biyu ne kawai zai hada shi da Abdulrazzaq, maimakon ya bi ta kan Bukhari ya bi ta kan wajen mutum hudu, yanzu mutum biyu ne kawai za su hada shi, kaga ya samu ragin mutum biyu. To wannan shine uluwi. To masu mustakhrajat suna samun uluwul isnad, malaman hadisi suna son uluwul isnad, saboda wannan uluwi din yana wato duk sanda aka samu mutanen isnad, wato mazajen isnadi suka yi karanci, to wannan yana rage yiwuwar samun kurakurai. Duk sanda suka yi yawa, yiwuwar samun kurakurai tana kara yawa. Kaga labarin da mai shi ya gaya maka ba ɗaya ne da labarin da wani ne ya ji daga mai shi ya gaya maka ba, kuma ana ƙara gaba labarin yana ƙara faɗi. Wato haka zake yi sai ya rika buɗewa. Wani da ya so ya bada kwatanci na yadda labari yake ƙara, yana ƙara yaɗuwa, yana ƙara faɗaɗa, sai ya ce wanda na kusa da shi, kawo hannunka, sai ya ce kai ma buɗa shi, sai tinnawa daidai da nawa, ya buɗa ya ce to juya ka ce na gabanka shi ma ya saita daidai kai, ya juya ya saita, ana tafiya kafin a zagayo hannun ya da haka, ana tafiya dai ya tashi. To ƙarshe sai ya ƙara ɗan buɗa na can gaba kafin a dawo kansa hannun ya yi haka, ce to haka labari yake, kafin yana fita yana ƙara faɗi, yana fa. To ana ƙara yawa kuma yiwuwar samun kuskure, ihtimalul khata yazid, amma duk sanda mazajen suka zama kaɗan to ihtimalul khata kuma ya ƙillu. Wannan shi yasa suke son al-isnadul ali. Abu Zur'a Ar-Razi, ɗaya daga cikin manyan malamai, sa'annan Imamul Bukhari ne, lokacin ya zo mutuwa yana kan shimfiɗar rashin lafiya ta ƙarshe, aka ce me kake sha'awa a yanzu halin nan da kake ciki, me kafi sha'awa? Sai ya ce albaitul ghali wal isnadul ali, gida mai tsada da isnadi kuma wanda yake ali, wanda yake mai uluwi, mai ɗaukaka sosai. To wannan yana nuna maka yadda suke kwaɗayin al-isnadul ali. To shi littafan mustakharajat suna ana samun wannan fa'ida ta uluwi, kuma ana samun fa'ida ta sihha a yadda yake faɗa, wa hukum bi sihhatin lima yazidu fa huwa ma'a al-uluwi, za dinnan tana koma ga sihha din tare da uluwi, hakanan yana amfanar da inganci. Wa kasratu turuqi, hakanan yawaita hanyoyi, idan Bukhari ya ruwaito shi ta wannan hanya, shi kuma mai mustakhraj zai iya ruwaito shi ta wata hanya daban, a hadu can a shehin Bukhari, kaga an kara samun hadisin ya zama hanya biyu gare shi maimakon hanya daya, an gane ko? Kaga an samu kasratu turuq, kuma suna karawa hadisi karfi. Wannan yana daga cikin fawaid na mustakhrajat. Hakanan wa tabyin allazi ubhima, akwai wanda ake cewa mubham shine wanda aka kawo shi amma ba a faɗi sunan shi ba, kamar a ce an rajulin, ko qala rajulun, ko an imra'atin, ko qalat imra'atun, kaga ba a faɗi kowaye ba. To wani lokaci ta hanyar masu mustakhrajat akan samu sunan mutumin, to kaga an samu wata fa'ida. Au uhmila, ko kuma a bayyana muhmal. Al-muhmal shine wanda ba a nasabta shi ba, kawai a ce an Muhammad, Muhammad wa. Misali Bukhari yana da malamai Muhammad da yawa. To idan Buhari ya ce haddathana Muhammad, sai aka zo ana ta tattaunawa na Muhammad ne, Muhammad ibn Sallam al-Bikandi, Muhammad ibn Yahya al-Zuhli, wani Muhammad yake nufi, Muhammad ibn Bashar, Gundar, duk malaman sa ne Muhammad. Shi da ya ce haddathana Muhammad. To masu mustakhrajat wani lokaci in suka biyo ta kan malamin, tunda za su biyo ta kan malamin sa, to sai su bayyana kowaye, sai ce Muhammad ibn Yahya. Kaga shikenan wancan takaddama da ake tayi shikenan ta kare. An gane ko? Shine uhmila. Saboda a ilmul isnad akwai al-mubham, shine wanda ba a faɗi malam yusamma, wanda ba a faɗi sunan shi ba. Al-muhmal ma lam yunsab, wanda ba a faɗi nasabarsa ba, ba ce wane dan wane ba. An gane ko? To yana daga cikin amfanin mustakhrajat, ana gano irin waɗannan. Au sama'i zi tadlisin, ko kuma mutumin da yake mudallisi ne. Mudallis shine mutumin da zai ji hadisi da wasiɗa, hadisin malamin sa ne, amma bai ji daga malamin kai tsaye ba, ya ji ne daga wajen wani ɗalibi irinsa, ɗan uwansa, daga malamin sa kuma, da ya tashi bada hadisin sai ya cire abokin nashi, sai kawai ya ambaci sunan malamin sa kai tsaye, tunda ba kowa zai gane ba, an san shi daman malamin sa ne. Don haka dan ya ce wani ya ce, ba za a fahimci cewa ba shi ya ji da kansa ba. An gane, wannan tana faruwa misali idan a ɗalibi ya yi fashi bai zo majalisin malamin sa ba, ya yi tafiya ko rashin lafiya ko wani uzuri da ya hana shi zuwa makaranta, sai ya dawo kashi gari sai ya tambaye abokinsa, jiya wani hadisi aka yi muku? Sai ya ce ai an ba mu hadisi kaza, sai ya rubuta. In ya rubuta, maimakon ya ce daga gurin ɗalibin wannan ya ji, kaga ya yi ƙasa. To kawai sai ya share ɗalibin, sai kawai shi ma sai ya shiga faɗar malaminsa, ce an wane, kawai ya riƙa kai tsaye. Kaga kai da baka san me ya faru ba, ba za ka iya ganewa ba, tunda malaminsa ne daman, yana da ruwaya daga wajensa. To wannan shi ake kira tadlisi. Malamai ba sa amince ma wannan, tunda anan ka cire mana wata wasiɗa, baka gaya mana kowa ce ce ba, bare mu yi bincike. Ta yi ɗalibin nan da ya gaya maka ba wanda ake karɓa hadisinsa ba ne, to kuma ka ƙi gaya mana shi. To idan aka samu mutum ya yi wannan sau ɗaya, to duk sanda zai kawo wani lafazin da bai nuna cewa ya ji ne baki da baki, to ana dakatawa wannan hadisi, sai in an samu inda yake nuna cewa ya ji ɗin, shi ne tadlisi. To idan aka samu rawin da aka sifanta shi da cewa mudallis ne, ya ce kuma an, kaga an ba ta nuna ya ji, to akan yi kokwanto. Idan masu mustakhrajat suka kawo ruwayar ta hanyar sa ya ce haddathana ko sami'tu, kaga shikenan ya bayyana cewa ya ji, kaga wancan kokwanto ya kau kenan. Shine au sama'a zi tadlisi, ko sauraron wanda yake mai tadlisi ya bayyana ya ji hadisin. Au mukhtaliqin, ko mukhtaliqi. Mukhtaliqi shine rawin da ya samu matsala a ƙwaƙwalwarsa, ya riƙa manta wasu abubuwa saboda shekaru, ya tsufa, haka ya fara samun dan rikicewa, haka wasu abubuwan da yake faɗa daidai ya zo yana yin shirme, ko kuma ya samu buguwa, ko wanda zai faɗo da kan dabbarsa, abin hawansa kansa ya bugu, sai ya samu rikicewar ƙwaƙwalwa, don haka sai ya riƙa faɗar abin da ba haka ya faru ba, yana tsammanin haka ne. Wani kuma wata musiba ce za ta same shi, ko wani nashi da yake ji da shi a ce har lokaci ɗaya kansa ya buga. To duk malamai sukan samu irin wannan wani lokaci. To idan suka yi ruwaya, aka duba ruwayar yaushe suka yi ta, sun yi ta ne kafin haka ta faru ko bayan haka ta faru? In kafin haka ta faru ne suka yi ruwayar, shikenan a ce ai wannan almajirin ya zo ya saurari ilimin wannan malamin tun kafin matsalar ta samu malamin, shikenan ruwayar sa za a karba. Wannan kuma wannan ya zo bayan matsalar ta samu, shi ya shigo gari ya saurari majalisi daga wannan malamin, to shi wannan ruwayar sa ba za a karba ba. Wani kuma a ce a ya ji daga farko, daga baya ma ya ji, kaga wannan ruwayar ta ji ya rikita ruwayar sa gaba daya. To idan aka samu مختلف يا زو cikin isnadi an kasa tantance yaushe ya bada hadisin nan kafin ikhtilatin sa ne ko bayan ikhtilatin sa to sai masu mustakhara suka rawaito hadisin ta hanyar wani almajirin sa da aka san cewa shi ya ji hadisan malamin nan ne kafin ikhtilati kaga shikenan rikici ya ji abin nan sai a fahimci cewa ai hadisin ya tabbata shine cewa kullu ma uilla fi sahihi duk abin da za a iya sukan wani hadisi a cikin littafin Bukhari ko Muslim minhu salima yana kubuta daga mustakhraj ne wato mustakhraj yana kubuta daga wannan aibi sai ya kubutar da wancan ruwayar an gane wannan yana daga cikin fawaid na mustakhrajat da suka fada sun fadi wajen fa'idoji sun kai 10 na sulit tattafan mustakhrajat mutumin da yake karanta shuruh musamman Fathul Bari na Ibn Hajar zai ga yadda ya rika amfani da mustakhraj na Ismaili da mustakhraj na Barqini wajen bayyana wasu ruwayoyi da cikin Bukhari wato sun amfane shi kwarai da gaske wajen sharhin littafin Bukhari wasu ruwayoyin da suka zo ko a dunkule ko a ture ko in ya zo cikin mustakhrajat sai ya samu kuma abin ya zo abu sai ce to ga abin da ake nufi dan Ismaili ya ruwaito shi da kaza zaka je yana cewa wa kharrajahu Ismaili kaza kaza yana nufin daga littafin sa al mustakhraj saboda haka littafin mustakhrajat suna da amfani kwarai da gaske sai kuma ya zo khatima a cikin bahasin da yake da alaka da hadisi sahihi tunda har yanzu kun ga a cikin hadisi sahihi muke magana ta'rifin hadisi sahihi da kuma abubuwan da suka yi da alaka da hadisi sahihi sai ya ce li akhdhi matnin min musannafin yajib ardun ala aslin wa iddatin nudib wa man li naqlin fil hadisi sharata riwayatan wa law mujazan gullita idan za mu zo mu dauki hadisi a cikin sahih al-bukhari ko sahih muslim ko jami'ut tirmidhi ko sunan abi daud haka kawai za mu bude littafi mu dauka ko ku akwai ka'ida da malaman hadisi suka shimfida to shine ne yake magana yace li akhdhi matnin min musannafin yajib domin rukon ko daukan wani matani na hadisi daga wani littafi wajibi ne ardun ala aslin ka bijira wannan hadisin da zaka dauka ga asalin littafin kaga haka yake wato idan zaka dau hadisi a sahih bukhari to yana da kyau ka koma asalin littafin bukhari din ka duba kaga haka hadisin yake ko ba haka yake ba wajibi ne in har kana son zaka yi hujja da wannan a da can ba haka kawai za ka dau littafi ba ka karanta shi musamman hadisi bayan ka rubuta ka kofi shi to sai ka je ka samu wani asali wato wani asali na wannan littafin kofi wanda malamai suka yi wato muqaranarsa suka yi bitarsa akan asalin littafin mai littafin aka tabbatar da cewa asalin nan yadda yake dinnan haka mai littafin ya rubuta kayansa sai ka je kai ma ka yi bitan naka akan wannan sannan zaka zo ka karanta wa mutane ba haka kawai ka zo kai ta kwafa ba tare da ka koma ga asali ka yi muqaranar abinda ka kwafo da wancan asali ba wannan tsari shine yanzu ake kira tsarin tahqiqin littafi zaka ji an ce littafi kaza an haƙƙaƙa shi tahqiqin littafi shine ka nemo nusakh wato asalin kofi rubutun hannu na wannan littafin da kake so kai aiki a kansa ka samu kofi wanda yake da asali ko dai mai littafin da kansa ya rubuta hannun rubutunsa ne ko rubutun wani almajirinsa ko rubutun wani shahararren malami sananne kuma an ƙara karanta wannan kofi din an kwatanta shi da kofin asali an tabbatar da gyare-gyaren duk da za a yi sai ka dauko shi ka samu su sannan ka zo ka kai kuma ka maida su rubutu irin na zamani ka sa wannan ya rike maka wancan ya rike maka kuna karantawa inda kuka ga bambanci tsakanin wannan nuska da wannan nuska ku yi muqarana ku tabbatar sai ka yi haka sannan za ka yi fita da nassi mai kyau kaga shi abu ba abu ne mai sauki ba shi yasa za ka zo karanta wannan abu a ce kai wannan kuskuren daba'a ne ba haka yake ba in aka koma asalin sai a samu ba haka yake ba to wannan shi ake kira a harshen zamani ake kiran shi tahqiqi, a da can ake ana kiran shi muqabalatul alfar'i bil asli, muqabalatul far'i bil asli. Idan dalibai suka je za su yi karatu gurin malamin su, to sukan ce malamin ya ba su asalin littafin sa na hadisai, sai su zo su kwafa a hadisan da suke so su karanta a gabansa. In suka zo suka kwafa, to suna karantawa yana gyara musu, kayo akwai abinda ba daidai suka karanta shi ba, ba haka ba su kwafe shi daidai ba, sai ya gaya musu sai su gyara. To wannan nuskar tasu ta zama ita ma asali tunda malamin ya gyara ta. Ko kuma idan karanta musu yayi tun farko imla'i ya musu, suna rubutawa, bayan an tashi sai su je su nemo asalin, sai su zo su ga daidai suka rubuta ko ko akwai abin da ba su rubuta daidai ba, sai su yi muqarana da asalin littafin sai su fita. To nasu su ma ya zama asali, ya zama far'un ne muqabal bil asl, shi ma kamar asalin yake. To da a haka ake daukan hadisi, amma yanzu abin ya zama ci barkatai. To shine yace li akhdhi matnin min musannafin yajib ardun ala aslin, wajibi ne a koma a bijirar da wannan matanin da za a dauka daga wannan littafin akan asalin sa. Wa iddatin nudib, wasu malamai sun ce ya zama asalin ma ba ɗaya ba, ka bi usul da yawa sannan ka dauka, amma wannan ba wajibi bane, sai dai ka ce mandubi ne. Wasu sun wajabta amma wannan ba wajibi bane. Don haka dukkan wani wanda zai yi hujja da hadisi, to ya koma asalin littafin. Sai za a ga wani lokaci an dauko hadisi an ce Bukhari ya rawaito, in ka koma sahihul Bukhari din sai ga ba haka hadisin yake ba, saboda wanda ya dauko shi bai koma asali ba, haka ya ji shi ko ya yi tafiya ko ya tsinci jarida ko wani abu kawai ya gani, shikenan sai ya ce a Bukhari, kuma sai an je sai ga ba haka bane. Wa man li naqlin fil hadisi sharata riwayatan walau mujazan gullita, to akwai ma wanda suka tsananta, suka ce idan dai har zaka dauki wani hadisi a cikin wani littafi, to bai halatta ba sai kana da riwayar littafin. Wato in zan dau hadisi in ce a Bukhari an ce kaza, sai idan ina da isnadi daga malami na hakan Bukhari ko daga Muslim, ina da isnadi daga malami na hakan Muslim ko Tirmidhi ko Abu Dawud ko ma wani mai littafi, sai in ina da riwayar littafin. To kaga aka ce haka, kaga dole ne duk kowa duk mu tattara littafan mu aje mu koma mu kwanta. To ina zaka samu riwayoyin littafin, ko ka same su ma dai abin da wahala. To shine yace wanda ya shardanta riwaya, cewa sai kana da riwaya ko ta hanyar ijaza ce, sannan zaka ciro wani hadisi, to gullita wanda an ce kuskure ya fada. Kawai haka, ba sharadi bane. In zan dauko hadisin Bukhari ko Muslim sai ina da riwaya, wannan ba sharadi bane. Wanda ya shardanta wannan gullita, an ce kuskure yayi, ba daidai ya fada ba. To wannan shine karshen baiti da yake da alaka da dalilta hadisi sahihi. Yanzu wanda zamu shiga shine al hadith al hasan. Allah ta'ala ya sa abinda muka fada ya zama daidai ne, abinda muka kuskure Allah ya nuna mana ya bamu ikon gyarawa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wannan ya ce wai mai sa ba a sa muwaɗa cikin kutubu sita, ba wai ba a sawa ba ne, akwai waɗanda sun sa ɗin, kamar Ibn al-Asir cikin Jami'ul Usul kaga ya sa muwaɗa, kusan da can ba a sanya Ibn Majah, iya waɗannan huɗun ake sawa, waɗannan biyar ɗin ake sawa kawai, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i su kadai ake sawa a al-kutubul khamsa. Ibn Tahir al-Maqdisi da ya littafin shurut al-a'immati sitta shine farkon wanda ya fara ƙara Ibn Majah. Amma wasu daga baya sun ce in har za a ƙara shidan to ya kamata ya zama ko dai muwatta kamar yadda Ibn al-Asir yayi ko kuma musnad ko sunan nadari ne. Waɗannan sun fi tsaftar hadisai sama da littafin Ibn Majah. Littafin Ibn Majah hadisai marasa kyau suna da yawa kuma ba shi da zawa'id da yawa a cikinsa. Muwadda abin da ya sa kaga ba su shigo cikin wannan jerin ba, saboda waɗannan littafan da suka zo bayan muwadda na farko dai sun kwashi hadisan muwadda ɗin da yawa. Kusan Bukhari yana da ruwayoyi na muwadda da yawa a cikin littafinsa. Haka nan Muslim, haka nan waɗanda suka zo bayansu duk kusan sun shigo da hadisan cikin muwadda ɗin. Abin da ya rage babu su, babu shi a cikinsu, to za ka samu yawanci ra'ayin Imam Malik ɗin ne kansa, ba wai hadisi ba marfu'i. Don haka kaga sun tattaro abin da yake ciki da ƙari, to in ka ɗauke su ka saka shi to za ka rage, amma in ka sa su to ka sa shi kuma da ƙari. Wannan shi yasa sai ba su sa shi ba, abin ba wai kawai san zuciya ba ne, abin da aka gina shi akan wannan ilimi. Shi yasa da aka ƙara Ibn Majah, wasu suka ce su dai a ra'ayinsu a sa muwadda maimakon Ibn Majah, ko a saka Ad-Darimi maimakon Ibn Majah. To amma saboda an riga an yi, mai Abdul Ghani Al-Maqdisi ya zo littafinsa Al-Kamal fi asma'i binna asma'i rijal, wanda ya tattara mazajan kutubus sitta hadda Ibn Majah, sannan wanda suka zo bayansa Tahzibul Kamal, Tahzibul Tahzib, Taqribut Tahzib, Tahzibut Tahzib da sauran littafai duk da aka yi, duk sai suka tafi akan wannan tsarin. Kaga shikenan magana ta riga ta tabbata ba yadda zaka yi kuma. In ma ka ce ka sa to duk da ya baki ne, amma waɗannan littafan da yanzu ba su sa ba, kuma suna da su ne, kuma su ne kuma kayan aiki. Don haka kai yanzu ko ni ko kai mu haɗu mu ce saboda girman Maliku a gurinmu mu mun ƙara, wannan duk kawai dai tusa a iska ba abin da za ta ƙara. Amma dai wannan matsayin akwai wanda suka ga shi ya kamata ya kasance ɗin. Shine Yahya ibn Lut, wani marwacin tarihi ne, ba wai marwacin hadisan manzo Allah ba, tarihi. Ya ce an yi kaza a zamanin Usman, ko a zamanin Ali, ko a zamanin Abubakar, sahabbai sun yi kaza sun yi kaza. Shi aikinsa kenan harkar tarihi kawai, ba hadisai ba. Amma aqidarsa aqidar Shi'a ce, shi amma Rafida, wato aqidarsa aqidar Rafida ce. Shi'a masu limaimai sha biyu, masu zagin Abubakar da Umar da Usman, masu kafirta sahabbai, wannan ita ce aqidarsa. Don haka kaga in zai kawo wani abu da ya tafi tarihin waɗannan mutane, ba yadda za a yi adalci, ba yadda za a yi faɗi gaskiya. Saboda haka sai ya kasance ya yi ta kawo abubuwa amma duk na ƙarya. Abin nan Tabari a cikin littafinsa At-Tarikh ya ka kawo ruwayoyinsa, don saboda daman ya faɗa a muƙaddima ya ce kowace magana zan kawo, zan faɗi waye ya faɗe ta, saboda haka alhakin yana kansa. Don haka zai kawo amma zai faɗa maka cewa ga wanda ya faɗa, Abu Mikhnaf ne. Saboda haka wanda ya san waye Abu Mikhnaf ya san inda zai aje maganarsa.
Yeah. 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 Ye
ce ga gaya masa tayi kana da mai sauki wanda zamu ansa ta kana bukatar dare bari zamu ansa maka wannan cikin karatun mu nan gaba insha Allah. السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادوا أولا مسلاتي نقول لقا أنا نشيكين قرن بوتي أجهر بوتي أولا سافيا ترانر الحميس شاء أكو قوات الجمادة الأولى هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم 1433 wanda kuma ya zo daidai da 5 ga watan 4 miladiya ta 2012 a wannan majalisai da muke yi cikin sharhin Alfiyar Suyuti wanda a yau wannan shine majalisin mu na 5 kuma za mu fara da Al-Hasan wanda shine nau'i na 2 bayan nau'i na farko da muka karanta as-sahih nau'in farko as-sahih da abin da ya shafi hadisi sahihi menene hadisi sahihi meye kuma magana akan as-sahihani sannan kuma a ina ne za a samu hadisi sahihai banda littafin Bukhari da Muslim wanda ajiya Suyuti ya gaya mana gurare guda uku wadanda anan ake tsammanin za a kuma samun hadisi sahihai banda littafin Bukhari da Muslim. Na farko, inda duk aka ga wani malamin hadisi kwararre sananne ya nassanta cewa hadisi kaza sahihi ne, to sai a riki wannan. Sannan na biyu, littattafan da aka rubuta su keɓe don hadisai sahihai, kamar littafin Ibn Khuzaima da littafin Ibn Hibban da Al-Mustadrak na Hakim, ya yi mana magana akan sakacin da Al-Mustadrak na Hakim ya samu kansa a ciki da kuma dalilin da ya sa haka ta faru, wanda akwai littafan da suka fi shi tsafta kamar Al-Ahadithul Mukhtara na Ziyauddin Al-Maqdisi, da kamata ba a ambace shi maimakon Al-Mustadrak na Hakim. Akwai Sahih Ibn Sakan, shi wannan littafi Sahih Ibn Sakan babu shi yanzu, amma dai Al-Mukhtara wannan tana nan. Ibn Taymiyyah yana cewa hadisansa sun fi hadisan da suke cikin Al-Mustadrak na Hakim tsafta, da kamata ya ce shi ne ma aka ambato bayan Ibn Hibban maimakon ambaci Al-Mustadrak na Hakim. Sannan kuma daga cikin guraren da ake samun hadisi sahihi banda littafai guda biyu din nan as-sahihaini, to akwai Al-Mustakhrajat, kutubul Mustakhrajat sune littafan da aka yi aiki a cikinsu akan littattafai sahihai guda biyu, kamar Al-Mustakhraj na Abi Nu'aym, kamar Al-Mustakhraj na Al-Isma'ili, kamar Al-Mustakhraj na Abu Bakr al-Barqani, kamar Al-Mustakhraj na Abi Awana. Waɗannan su ma idan isnadi ya inganta, abinda duk suka ƙara a cikin hadisi shi ma za a ɗauke shi a matsayin sahihi. To ya shigo nau'i na biyu wanda shi ne Al-Hadithul Hasan. Wannan nau'i na biyu ya samu matsayin na biyu saboda shi ma ana hujja da shi, kamar yadda ake hujja da Al-Hadithul Sahih. Sun yi tarayya da Al-Hadithul Sahih wajen ai hujja da su, shi yasa ya ambace shi a matsayin mataki na biyu. To shi ne yake cewa Al-Murtada fi haddihi mattasala bi naqli 'adlin qalla dhabtuhu wa la شذ ولا علل وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي الفقهاء وجل أهل العلم فإن أتى من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح أي لغيره كما يرقى الى الحسن الذي قد وسما ضعفا لسوء الحفظ او ارسال نو تدليس نو جهالة اذا رأوا مجيئه من جهة اخرى وما كان لفسق او يرى متهما يرقى عن الانكار بالتعدد بل ربما يسير كالذي بدي المرتدى في حده ما اتفلا abinda aka fi zaba ko aka fi yarda da shi cikin maganganun da aka yi wajen ta'rifin hadisi hasan shine mattasala hadisin da isnadin sa ya zama cikakke ne ya sadu da juna bi naqli adlin ta hanyar ruwayar wani mutum adali qalla dhabtuhu wanda kiyayewar sa ta danyi kasa kadan bata kai kiyayewar hadisi sahihi ba wanda kiyaye wasa ta danyi kasa kadan ta dan ragu kadan wala shazza bai zama kuma bara gurbi ba wala ullila kuma ba a illanta shi ba ba an gurgunta shi ba wannan shine abinda aka zaba ko aka fifita wajen ta'rifin hadisi hasan hadisi hasan kasancewarsa akan gaba yake akan iyaka yake tsakanin hadisi sahihi da hadisi dhaifi a tsake yake sai zama na martabar sahihi tana fuzgarsa martabar dhaifi ba da kasa tana fuzgarsa sai zama na tatajazabuhul martabatani sama sahihi yana fuzgarsa kasa dhaifi yana fuzgarsa to sai aka rasa ta'rifin da za a bashi takamaimai ya zama na bai shiga sahihi ba bai fado dhaifi ba to sai aka samu maganganu da yawa wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza kowa yayi ta'rifin sa sai a ce ta'rifin bai yi ba kowa yayi sai a ce bai yi ba to shine har aka samu ta'rifin taqiyuddin ash-shumunni taqiyuddin ash-shumunni wanda yayi ta'rifin sa a sharhin da yawa nukhba wanda shine ta'rifin da shi Suyuti ya zaba cewa shine mattasala سنده بنقل عدل قل ضبطه ولم يكن شاذا ولا معللا وانا تعريف شنو تعريف ده شي كانسا ابن حجر يا سانيا a cikin sharhin nukhba sa kun san shi munni ya riga shi sharhin nukhba din sai daga baya yazo yayi sharhin ta shi mai ita din to ta'rifun taqiyuddin ash-shumunni shine wanda Suyuti ya ambato anan yace kuma shine al-murtada الذهبي غبانن سو ا cikin littafin al-muqiza yana cewa shi ya fitar da rai a samu wani ta'rifi guda daya da zai hada dukkan wani hadisi hasan yace zaka ga malamai suna jayayya akan hadisi hasan wani yace wa wani hadisi sahihi wani yace hasan wani yace ma dhaifi a hadisi daya kaga an samu maganganu uku yace ba ma mutane uku ba ko malamai uku a malami guda daya ma wata rana sai ga hadisi yace da shi sahihi a hasan wata rana kuma a jiyo shi yace hadisin dhaifi ne to yace to saboda ba komai yasa haka ba saboda wannan tajazabuhul martabatan to wannan hadisi hasan min adaqqi anwa'i ulumil hadis shefu kowane nau'i wa sha'ani ya fi kowane nau'i cikin nau'ukan ilimin hadisi wa sha'ani ijtihadi yana da ƙarfi a cikin ƙwarai da gaske sai ya za ka ga an ce Albani ya hassana wani hadisi wani malamin kuma ya zo ce a'a bai kai hasan ba ya ce bai kai hasan ba saboda wasu dalilan da zai bayani don haka yana da wahala ƙwarai da gaske shi wannan nau'i na al-hasan sabanin sahihi sabanin dhaifi wannan da ba a ce sahihi ne wannan dhaifi ne an ga magana amma in yi ana so ne a fitar da martabar hasan a hadisi to kuma anan ne ake samun rikici to shine yace al-murtada fi haddihi abinda aka zaba wajen ta'rifin sa mattasala sharadin farko ya zama ne isnadin sa mausul ne kowa ya ji daga malamin sa babu wani gibi da aka samu ta hanyar a sarar yadda wani mai ruwaya ba ambace shi ba bi naqli adlin ya zama da ruwayar mutumin da yake adali ba wanda aka jefe shi da ƙarya ba ko aka tuhume shi ko kuma aka jefe shi da fasikanci ya zama na adali ne a tsabtace ki. Wannan sharadi na biyu kenan. Sharadi na uku, qalla dabtuhu, wato ya zama mai kiyayewa ne, amma kiyayewarsa ba sai ta kai ta malamin hadisi sahihi ba, ba sai ta kai ta rawin hadisi sahihi ba. In aka sami 70 cikin 100 na dabt tare da shi, to shikenan hadisinsa ya haye, ba wai sai ya kai 80-85 90 100 ba. In dai ya zamana ya samu sama da rabi, to kaga wannan ya haye gadan, ya ci jarabawa. To amma hadisinsa kuma zai kai can sama ba a ce da shi sahihi, to sai a bar shi a hasan. Wala shadda, kuma kai ya zama shaz ne. Shaz shi ne ya yi ruwaya ta saba wa ruwayar waɗanda suka fi shi yawa, ko waɗanda suka fi shi a kiyaye ilimin, wato suka fi shi zama siƙa, ko kuma suka fi shi yawa. To kai ya zama na ya saba musu, ruwayar ta zama daidai take da tasu. Sannan wala ulila, kai ya zama an fitar da wata illa ɓoyayya a ciki, wanda ta hanyar bin diddigin wato hanyoyin hadisin a gano cewa akwai wata illa ɓoyayya, kai ya zama haka ne. In ya zama haka ne, to shikenan ya tashi daga hasan, ya koma da'ifi. To in ga kula, za ka ga sharaɗin hadisi sahihi ne suka kuma maimaituwa, illa iyaka a guri guda ɗaya kawai suka sha bamban da hadisi sahihi, shine wajen qalla dabtuhu, wato ya zama na zabit ne, amma ba kamar dabtul hadisi sahih ba. To wannan shine za ka ga rawunsa ana sifanta shi da ko dai a ce saduk, ko a ce hasanul hadis, ko salihul hadis, ko la ba'sa bihi, ko laysa bihi ba'as, ko wata dai kalma da ta yi kama da wannan, wacce take nuna ba laifi dai, ba laifi, an dai yaba, ko da kuwa ba a yi masa wani ƙwaƙwaren yabo ba, amma dai ba a fallasa shi ba, ba a tozarta shi ba, ba a yi ƙasa da shi ba. To wannan shi ne, idan ya yi ruwaya ake cewa hadisinsa sahih, hasan, kamar ka ce ga jarabawa, wannan ya ce mumtaz, wannan kuma ya ce jayyid jiddan. To hadisi hasan kamar ka ce jayyid da jayyid jiddan, wannan shi ne hadisi hasan. To shi yasa ake maka wal yurattabi maratiban, sai a tsara shi hawa, wato martaba, shi kansa hasan din ba martaba ɗaya ba ce, shi kansa hasan din maratib ne, kamar yadda shi kansa sahihi, ai wani ya fi wani, wanda zai ci 100 bisa 100 ba daidai yake da wanda ya ci 95 cikin 100 ba, wanda zai ci 95 ba daidai yake da wanda ya ci 90 ba, kaga sun zama hawa. To haka nan wanda zai ci 80 ba daidai yake da wanda ya ci 75 ba, wanda ya ci 75 ya fi wanda ya ci 70. To kaga shi ma hasan din zai zama hawa ne. Shi yasa yake wal yurattabi maratiban, da haka akwai a'la maratibis sahih, hadisin da yafi kowanne zama a maratibul hasan, hadisin da yafi kowanne zama hasan, hadisin da yafi karfi a cikin hadisai da aka sifanta su da cewa hasan ne, kamar silsilat Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As, Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As, wannan ita ce ake cewa silsila ce ta sahifatu sadiqa, wacce muka yi magana lokacin da muka yi batu a kan tadwini. To wannan silsila ɗin Amr ibn Shu'aib an abihi, daga babansa Shu'aib, an jaddihi, daga kakansa, ba kakan Amr ɗin ba, kakan abin nan Shu'aib ɗin, kakan Shu'aib shi ne Abdullahi ibn Amr ibn al-As. Saboda haka an Amr ibn Shu'aib an abihi Shu'aib an jaddihi Abdullahi ibn Amr ibn al-As, wannan shine ita ce silsilar da ake sifanta ta da a'la maratib al-hasan, wanda kamar irin su Tirmidhi ma suna sahaha wannan silsila din. Tirmidhi yakan ce wannan hadisi sahihi ne. Akwai Bahaz ibn Hakim an abihi an jaddihi, Bahaz ibn Hakim ابن معاوية ابن حيدة، بحث ابن حكيم عن أبيه حكيم عن جده معاوية ابن حيدة. تبعونا السلسلة أنا شو السلسلة شو تكي من أعلى مراتب الحسن، من أعلى مراتب الحسن. أخوي محمد ابن إسحاق عن الزهري عن أبي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ibn Ishaq yazo, wasu suna sa cikin Hassan, kuma ala maratibul Hassan, duk da cewa akwai ja akan wannan, akwai ja akan wannan. To akwai silsilar Suhail ibn Abi Salih an abihi an jaddi, Suhail ibn Abi Salih an abihi Abu Salih an jaddi afwan an Abi Huraira, Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. To waɗannan duk suna cikin isnadai da aka saka shahara da aka fi ambato yayin da ake misalin hadisi Hasan. To shi yasa yace wal yurattabi maratiba, a tsara shi martaba martaba, wani yafi wani, wani yafi wani. To shi hadisi Hasan shi ma hujja ne, kusan duk malaman fiqh suna hujja da hadisi Hasan. Haka nan yawayawacin malamai na hadisi su ma suna hujja da hadisi Hasan, illa iyaka an dan hikaito sabani an jingina shi ga Abu Hatim Ar-Razi cewa bai yadda hadisi Hasan hujja bane, amma wannan abinda aka jingina masa din akwai abin dubawa. Kusan dai zaka iya cewa jumhur, mafiya yawa daga cikin malamai sun yadda cewa hadisi Hasan hujja ne, hadisi Hasan da zatihi hujja ne, babu wanda yake ja akan wannan. Shi yasa yace wal ihtijaj yajtabi al fuqaha, wannan shine fa'il din, wal ihtijaj yajtabi al fuqaha, ay yajtabi al fuqaha al ihtijaj bihi, wato malaman fiqh sun yadda sun zabi yin hujja da shi. Wa jullu ahli al ilmi, da yammaci yawancin malamai, wato malaman hadisi da malaman usul, sun yadda cewa الحسن عندهم كالصحيح في الحجية, ده حسن ده صحيح متين سده وجن وجن يون حجة, ده كوا صحيح بيكي ابن حسن بيكي صحيح وجن كارفيبا كارفن صحيح يافي ابن حسن حرما سبو ده هكذا مقاوس ما معلمان سن حدي سكوي غبات ده بس ما بمبن جيتا كان حسن ده صحيح بس سبو ده متين سده وجن حجة كمار ابن خزيمة ده مكفتاء بايا ده ابن حبان kaga su basu ma bambanci tsakanin hadisi Hasan da hadisi sahihi ba, duk gabaɗaya sun kirawo su hadisi sahihi. To wannan shine ake cewa al hadithul hasan li zatihi, wato hasan li zatihi, wannan shine kasansa na farko. Sai kuma yayi bayanin wato bangaren sa na biyu, al hasan li ghairihi, shine yace fa in ata min turqin ukhra yanmi ila sahih, idan hadisi Hasan kuma yazo ta wata hanya, gashi nan yazo ta hanya da aka kira ta Hasan, sannan kuma ya sake biyo aka sake samun shi ta wata hanyar daban, to shikenan zai iya samun daukaka, wato matsayin sa zai kare yin sama har ya kai sahihi, wato da za a samu Hasan da Hasan, Hasan a tara da Hasan sai zama sahihi, wato a samu hanyar hadisi ya biyo ta hanya da aka sifanta wannan hanyar da cewa wannan hanyar Hasan ne, sai sake biyo ta wata hanyar, ita ma sai aka ga rawin wannan shi ma bai wuce martabar Hasan ba, to kuma gashi sun rawaito abu daya, to shikenan sai a ce a wannan aka tara da wannan, shikenan za su ƙara ƙarfafar juna, za su tallafi juna, in suka tallafa wa juna sai su kai matsayin as-sahih. To wannan shi ake kira as-sahihu li ghairihi, shi kaga asalin hadisi as-sahihu li ghairihi Hasan ne, asalin sa Hasan ne, dan uwansa Hasan ya tallafa masa sai ya kai hadisi sahihi li ghairihi. Haka sai aka ce maka me al-hadithul as-sahihu li ghairihi, sai ka ce shine al-hadithul Hasan wanda ya samu wata hanya kamar sa ko sama da shi, sai ta tallafe shi sai ya kai sahihi. Da a ce an rawaito hadisi ta hanya Hasan, sai aka rawaito kuma ta wata hanya sahihiya, kaga min babu aula, wanda ya fi ma cancantar ka ɗauka kashi zuwa ga sahihi. Tunda dama abinda ya sa ya gangaro ya dawo Hasan, ai ihtimalin da ake da shi na cewa tayu yayi kuskure ba a sani ba, tunda dai akwai yiwuwar yayi kuskure 30 cikin 100, to tayu 30 din nan cikin 100 ya zama shine ya faru anan. To wannan ihtimali tunda bai da yawa, tayo yayi daidai din yafi yawa 70 cikin 100, sai wancan ihtimali na yayi daidai sai rinjaye to amma tunda dai an samu wancan ihtimalin koda kadan ne ya kamata ya tasiri to shine ya gangaro shi zuwa Hassan an fanci wannan da aka samu wannan ihtimalin na 30 cikin 100 wannan probability na 30 cikin 100 ta yiwu ya kuskure to wannan ihtimalin duk da bai yi aiki ba anan saboda wancan ihtimalin na yayi daidai yafi yawa amma yayi dan tasiri ya gangaro da shi zuwa Hassan to yayin da aka kuma samu shi ta wata hanya kamar yanda shi wannan ya ruwaito wani kuma irin sa ko wanda ya dara shi ya ruwaito hadisin kamar irin ruwayar sa to kaga an ƙara raunana wancan ihtimalin na 30 cikin 100 shikenan a to ga ma wani shikenan kaga wancan maganar akan makawo wannan ihtimalin ko bai taso ba to shine sai a ciciba shi sai ya kai as-sahihu li ghairihi an fahimci wannan kama yarqa ila al-husn alladhi qad wasima da'afan li su'i al-hifz kamar yanda hadisi dha'ifi yakan samu ya ƙara sama ya kai hadisi hasan wato hadisi sahihi yakan iya ƙara yin sama ya ƙara daukaka har ya kai ga hadisi hasan yayin da aka ruwaito shi ta hanyar mutumin da yake wusima da'afan ay wusima bi da'afin wannan mansub ne bi naz'i al-khafif kamar da suke cewa wusima bi da'afin li su'i al-hifz kamar hadisin da mutumin da aka ce dha'ifi ne saboda raunin haddasa akwai ruwat da ake cewa wani dha'ifi ne saboda haddasa tana da rauni wato in aka ce su'ul hifz ana nufin 50-50 wato ihtimalin daidai 50 cikin 100 ihtimalin kuskure 50 cikin 100 to wannan ba a daukan hadisin wannan ba za a ba kamar irin cin jaraba a Najeriya ba a ce in ka samu 40 ka ci a wannan 50 ba ka samu ba ka ci ba 40 ba sai ya haura ya zama na ihtimalin sawab din ya fi yawa inda ya kai 60 to fa ni'ima amma 50-50 wannan za a aje shi akwai yiwuwar 50 daidai ne 50 ba daidai ba ne to ba za mu bauta Allah da wannan ba to sai a bar shi shi dai ba a ce an watsar da shi duka ba shi ko ba a karɓe shi ba ana jiran a ga menene za a samu da zai rinjayar da ɗaya ɓangaren 50 ɗin daidai ce ko 50 ɗin kuskure ce za ta yi rinjaye saboda wannan sunan shi dha'ifi amma rauninsa bai tsananta ba an gane dha'ifi ne amma rauninsa bai tsananta ba tunda 50-50 ne aw irsalin ko kuma hadisin da tabi'i ya jingina ga manzo Allah kai tsaye bai faɗi gurin waye ji ba tabi'i bai zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ya zauna amma kuma sai ya kawo hadisi sai kawai ya ce manzo Allah ya ce kamar a ce Urwa ibn Zubair ya ce manzo Allah ya ce Urwa yana ruwaya daga Aisha ne amma kuma gashi ya ce manzo Allah ya ce kaga ba a san gurin waye ji ba ba za mu ce ta yi Aisha ba ce a'a duk wannan ba zai aiki ba ilimin hadisi tunda dai bai faɗa ba to shikenan shi ma hukuncinsa da za a yi wa sauran haka za a yi masa Sa'id ibn al-Musayyib almajiran Abu Huraira ne sai ya ce mana kawai manzo Allah ya ce bai faɗi gurin waye ji ba gurin Abu Huraira ya ji ko ko a gurin wani ya ji irin sa tabi'i bai gaya mana ba inda ya ce mana gurin sahabi ya ji koda bai gaya mana sunansa ba za mu karɓa saboda mun yarda duk sahabbai adalai ne ba za su yi manzo Allah ƙarya ba amma tunda bai ce gurin sahabi ya ji ba to za mu dakata sai mun yi bincike mun gano abinda zai ƙarfafi wannan ruwayar tashi mu karɓe ta to wannan shine ake cewa hadisi mursal shine hadisin da tabi'i ya ce manzo Allah ya ce ko manzo Allah ya aikata to wannan shine hadisi mursal shi ma malamai na hadisi suna sashi a bangaren hadisi dha'ifi amma ba wanda rauninsa ya tsanani ba rauninsa bai tsanani ba shi ma kamar wancan mai 50-50 din ne aw tadlisin ko kuma mutumin da aka sifanta shi da yana tadlisi jiya mun faɗi me ake nufi da tadlisi irin ƴan kwangyadin nan da aka saba wasu suna yi ko su yi maka dungu a bai ji abu ba amma ya yi maka dabara sai ka ga ta yaji tunda ya yi ruwaya daga malaminsa wanda an san ya ji hadisai daga wajensa, amma wannan hadisin da ya rawaito mana yanzu bai ji shi ba, saboda ya yi bulaguro ko ya rashin lafiya ko wani uzuri ya tsare shi bai zo ba. Aka yi hadisin, ya tambayi wani abokinsa, ya gaya masa hadisin da aka yi, shi kuma kawai ya rika ruwaya sa kai tsaye daga malamin ba tare da ya faɗi wasu da ke tsakaninsa da malamin ba a wannan hadisin. To aka gane mutum ya yi wannan sau ɗaya, to ya zama mudallisi, shi kenan sai a rika sa ido a hadisansa. In aka samu ya yi anan, ya yi anan, ya yi anan, to kuma shi kenan ba za a karɓi duk inda ya yi amfani da kalmar da ba ta nuna ya ji ba. In zai amfani da kalmar ƙala, kalmar ƙala ba ta nuna shi ya ji, ya ce ƙala wane, wane ya ce, wannan ba zai nuna ka ji kai da wani watakila gaya maka kai. Ko ya amfani da kalmar an, kaga an Abi Hurairata, za mu ce an Abi Hurairata. Kaga tsakaninmu da Abu Hurairata shekara wajen 2000 da wani abu, amma muna cewa an Abi Hurairata. Ka kalmar an ba ta nuna mun ji. To in yi amfani da irin waɗannan kalmomi, to za a dakata, ba za a karɓa ba, sai in ya ce na ji, ko ya wani ya gaya mana, ko ya gaya min wata dai kalma da take nuna eh wannan ya ji daga wajensa. To in muka samu hadisin da babu wannan din, babu abin da yake nuna ya ji, shi kuma ga irin aikin da aka same shi da shi, to shi wannan hadisi shi ake kira hadisi mudallas. Shi wannan mai tadlisin shi ake kira mudallis. To shi ma za mu aje hadisin, muna jiran sai mun samu wani abin da zai karfafa cewa ya ji, ko ku a'a abin da ya faɗa din daidai ne, bai kuskure ba. Au jahalatin, ko a rawaito hadisi ta hannun wani majhulul hal, mutumin da ba a san me yayi halinsa ba, karɓaɓɓe ne ba karɓaɓɓe ba ne. Gashi dai an samu mutane biyu sun ruwaya a wajensa, amma kuma ba a samu wanda ya yi tausiƙinsa ba. Sai majhul shi ne man rawa anhu sunani wa lam yuwassaq, wannan shi ake kira majhulul hal, shi kuma ake kira al-mastur. Akwai majhulul ayn, majhulul ayn shi ne mutumin da rawinsa wanda ya ruwaya daga wajensa mutum ɗaya ne, man rawa anhu wahidun wa lam yuwassaq, wannan ana kiransa majhulul ayn. Wannan wasu malamai suna za'afa ruwayarsa da'afan shadidan. مجهول الحال شيء مستور وعند متن بيو سروا يتو حديثي دقا وجنسا معنا أنسان الماجران سبيو أما بأسن بينيني مغانا أكان سبا سيكا ني با سيكا بني كربا بيني با كربا بيني بأسن كومي أكام شبا دنغانا دهكا سوانا شما حديث سأنا أجيشي شما ضعيفي ني أنا جنان سي أنسا موانا أبن دي كربا فيش. To duk waɗannan nau'uka ne na hadisai da isai, hadisin sayyi'ul hifzi, ko hadisi mursal, ko hadisin da mudallis ya ruwaito, ko hadisin da majhul ya ruwaito. Kaga ya baka misalin nau'i uku na hadisai, nau'i hudu na hadisai wanda suke za'ifai. To kamar irin wannan hadisin, hadisi ne za'ifi amma ba wanda rauninsa ya tsananta ba, shi ma yakan samu ɗaukaka, ya samu promotion daga za'ifi ya kai hasan. Shine kamar yarqa ila al-husni, kamar yanda yakan kai matakin hasan. Allazi qad wusima da'fan li su'il hifzi, riwayar wanda aka sifanta shi da su'ul hifzi, mummunar hadda, aw irsalin, ko riwayar mursali, riwaya mursala, riwayar tabi'i daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aw tadlisin, ko kuma wanda aka sifanta shi da tadlisi, aw jahalatin, ko wanda aka sifanta shi da majhuli ne. Idza ra'aw maji'ahu min jihatin ukhra, wannan shine zai dauka kashi ya bashi promotion ya kai hadisi hasan. Idan yazo ta wata hanyar daban, aka same shi ta wata hanyar daban, ko dai riwayar fawqahu aw bisluhu, riwayar wani wanda yake saman shi, wanda ya fi shi karfi a riwaya, ko ko wani kamarsa, la dunahu, ka a samu ƙasa da shi. Kuma in aka samu ƙasa da shi, to zai ja shi su ƙara yin ƙasa, ba zai sama da shi ba. Wanda yake zai agaje shi, ya taimake shi, ya ɗaukaka shi zuwa hasan li ghairihi, shi ne ya zama ita ma ruwayar ko dai sama da shi take, a samu hasan li zatihi. Misali, kaga hasan li zatihi ya fi za'ifi. To in aka samu ruwaya za'ifiya, aka samu wata hasan li zatihi, kaga za ta ɗaukaka wannan riwayar za'ifiya, ita kuma ta zama hasan li ghairihi. in aka samu ruwaya da'ifiya wacce rauninta bai tsananta ba kamar wannan din da muka faɗa, aka samu wata hanyar ita ma kamar wannan din, to kaga anan za su tashi juna sai ya zama hasan li gairi, an gane ko? Amma inda za mu samu ruwayar wani wanda yake muttaham bil kadhibi, ana tuhumarsa da ƙarya ko ɗan giya, to kaga wannan shi ba zai taimaka ma wannan ba kwata-kwata, sai dai ya ma ƙara cutar da shi wancan ɗin ya ƙara ƙasa. Shi ne ya ce idza ra'aw maji'ahu min jihatin ukhra, idan ya aka same shi ya zo ta wasu hanyoyi daban-daban, sai za ga hadisi a malamai sun ce hadisi kaza da isi ne, amma an ruwaito shi ta wasu hanyoyi da ya ƙara ƙarfi har ya kai hasan li ghairihi, har ya kai hasan li ghairihi. Sai kuma ya ci gaba da cewa wa ma kana li fiskin aw yura muttahama yarqa anil inkari bit ta'addud bal rubbama yasiru kallazi budi. Sai kuma su yi ƙara da cewa hakanan hadisin da wani ya ruwaito wanda aka jefe shi da fasikanci, wato aka jefe shi da cewa fasiki ne, aw yura muttahaman, ko ku aka yi ganin sa ma wanda ake tuhuma da ƙarya. Akwai bambanci a gurin malaman hadisi tsakanin al-kazzab da al-muttaham bil kadhibi, al-kazzab da al-muttaham bil kadhibi. Al-kazzab shine wanda aka kama shi yayi wa manzo Allah ƙarya, ya kikira hadisin ƙarya da gangan, ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, to wannan sunan shi al-kazzab. Wannan hadisin sa duk sanda ya ruwaito hadisi aka kallara ido aka gaishe a cikin isnadi, to hadisin ya tashi daga aiki, hadisi ne maudu'i, shi hadis maudu', hadisin ƙarya bara gurbi ɗan jabu.